Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna iya kuma kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka yau Laraba 12 ga watan 10 na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'al Masi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai.
To a Najeriya an damke wasu alƙalan kotun koli da na manyan kotuna bisa zargin cin hanci da rashawa da kuma saba ma ka'idar aiki. Dan takarar shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya ce gwaddama da wasu manyan 'yan jam'iyyar sa ta Republican suka daina goyon bayan sa. Sannan yau Laraba, Papa Roma Francis ya yi kiran da a kawo ƙarshen zubar da jini a Syria ba tare da ɓata lokaci ba.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa an samu tashin bom a cikin garin Maiduguri kuma har an samu hasarar rayuka. Bayan haka za ku ji cewa wasu sun mutu a garin Kaduna sanadiyar wata arangama da aka yi da 'yan mazhabar Shi'a. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan shirin yin dokar kama da kuma kai masu tuƙin ganganci a garin Abuja asibitin mahaukata don duba lafiyarsu a matsayin matakin farko na bincike. Muna kuma ɗauke da shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya kuma zai kawo. Amma yanzu dai ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. A Najeriya an damke wasu alƙalan kotun koli da na manyan kotuna bisa zargin cin hanci da rashawa da kuma saba ma ka'idar aiki. Jami'an tsaro sun kai samami a gidajen alƙalan a ranakun Juma'a da Asabar da suka gabata. Wata kafar labaran ƙasar ta ruwaito wani babban jami'in tsaro na cewa an samu dala miliyan 2 a ɓoye a gidan ɗaya daga cikin alƙalan. Ministan Shari'ar Ƙasar Abubakar Malami ya ce ba ɗaukar mataki ake kan sashen shari'ar ɗungun ba. Wannan wani ɓangare ne na binciken da ake yi kan wasu mutane a ɓangaren na shari'a waɗanda ake zargi da cin hanci da rashawa kawai. Zarge-zargen da aka yi aka kuma rubuta koke a kan take-taken wasu jami'an sashen na shari'a. Kuma muddin aka yi irin waɗannan zarge-zargen ko da waye abin ya shafa ya zama dole a ƙaddamar da bincike kan lamarin. Don haka abin bai da nasaba da kasancewa jami'in shari'a kawai, batu ne na bincike bisa zargi mai tushe da aka yi kan mutanen da abin ya shafa a cewar sa. Hukumar kula da ɓangaren shari'a ta ƙasar ta yi ta tarurruka cikin kwanaki 2 da suka gabata kan batun kama alƙalan. To amma bata fitar da takardar sanarwar bayan taro kan batun ba. To amma rahotanni na cewa shugaban kungiyar lauyoyin Najeriya Abubakar Balarabe Mahmud ya yi kiran da a gaggauta sakin alƙalan. Yana mai cewa kungiyar za ta yi duk abin da take iyawa don kare mutuncin ɓangaren na shari'a. Muna da ƙarin bayani bayan labarai.
Dan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya faɗi jiya Talata cewa gara ma da ya rasa samun goyon bayan waɗanda ya kira marasa kuzari da tasiri da ke jam'iyyarsa, ciki har da kakakin Majalisar Wakilan Amurka Paul Ryan. Ya faɗi a wata hira da aka yi da shi a kafin labarai ta Fox News cewa Ryan da wasu 'yan majalisar tarayyar ƙasar na masa ƙafar ungulu kuma ma ba sa goyon bayan yaƙin neman zaɓensa. Wannan kalaman na Trump ya zo ne 'yan kwanaki bayan ɓullar wani faifan bidiyo wanda aka yi a shekarar 2005, inda Trump ya yi wasu kalaman batsa game da mata da kuma martanin wasu 'yan majalisar tarayyar Amurka na jam'iyyar Republican da dama, waɗanda suka ce saboda wannan batsar sun daina goyon bayan shi Trump ɗin. Trump, wanda ya yi ƙasa sosai a kuri'un jin ra'ayin jama'a na wannan watan, ya sake kare kansa da cewa kalaman da ya yi a faifan bidiyon zance ne kawai na wargi. Ya ƙara da cewa mata da yawa sun gaya masa cewa sun taɓa jin kalaman da suka mafi nasa zafi.
To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yau Laraba, Papa Roma Francis ya yi kiran da a kawo ƙarshen zubar da jini a Siriya ba tare da ɓata lokaci ba. Da yake jawabin sati-sati ga jama'a a birnin Vatican, Papa Roman ya ce ya kamata a tsagaita wuta na lokaci mai tsawo, ta yadda fararen hula musamman ma yara za su iya tserewa daga wuraren da ake yawan aunawa da bama-bamai. Nan da nan yunkurin ƙasa da ƙasa na cimma tsagaita wuta a baya sau da yawa suka ruguje. A wannan yankin wato yakin da ƙasar ta shafe wajen shekaru sama da biyar tana gwabzawa. Misali na baya-bayan nan shine yarjejeniyar kwanci ɗamara ta watan jiya, wadda Amurka da Rasha suka cimma kan birnin Aleppo, wadda ba ta ɗore ba. Masu saka ido sun faɗi jiya Talata cewa jiragen yakin Rasha samfurin jet sun dawo da kai har-haren ban kan wuraren da ke hannun 'yan tawaye a gundumar Aleppo, inda suka hallaka mutane sama da 20. A wani al'amari kuma na daban, kafar labaran gwamnati ta Sana ta ce 'yan tawaye sun kai hari kan yankin gundumar da ke hannun gwamnati a yammacin birnin, inda mutane akalla 4 suka mutu, wasu 15 wato 14 kuma suka samu raunuka.
Shugaban sashen kare 'yancin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗi yau Laraba cewa zaben Donald Trump a matsayin shugaban Amurka zai yi haɗari ga duniya. Zayed Ra'ad Al-Hussein ya bayyana wasu kalaman Trump game da tsiraran al'ummomi da kuma shirinsa na amfani da gwale-gwale da cewa masu tayar da hankali ne. Waɗannan kalaman nasa ga manema labarai a Geneva sun zo ne ta wata guda bayan da ya ce 'yan siyasa masu faɗin abin da ake son ji kawai irinsu Trump da ɗan kishin ƙasar Netherlands Mr. Wilders suna amfani da tsoratarwa da kuma alƙawarin samar da yanayin da ba zai taɓa yiwuwa ba don su samu goyon baya. Zahir ya faɗi yau Laraba cewa shi fa baya da niyyar daina irin waɗannan bayanan. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau da misalin karfe 8 na safe ne aka samu tashin wani bom a cikin garin Maiduguri a wata tashar mota da ake kira Muna Garage, wanda ya yi sanadiyyar mutuwar mutane 5 da kuma raunata wasu su 5. Ga Haruna Dauda da ƙarin bayani.
Rahotanni da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Borno DSP Victor Isoku ya yi kewa manema labarai ta hanyar sada zumunta wato WhatsApp cewa mutane 5 ne suka halaka, yayin da wasu guda 5 ɗin suka samu raunuka. Ya ce dukkanin mutanen 5 na cikin wata mota ne kirar Golf. Wannan hari dai shine na baya-bayan nan tun wani hari da aka kai kofar shiga sakatariya na cikin garin Maiduguri, inda ya halaka wasu jami'an 'yan sanda 2 kusan watanni 4 kenan. Tun a watan Yuni ne dai babban hafsan sojojin ƙasa na Najeriya ta Tukurburtai take buɗe wannan hanya da ya tashi daga garin Maiduguri zuwa garin Gamorun, inda aka samu tashin wannan bomb ɗin na yau. Tun a wancan lokaci dai ba samu wani matsala makamancin haka ba, sai a wannan karan. Sai dai wasu rahotanni daga asibitin ƙwararru na jami'ar Maiduguri na nuni da cewa mutane 7 ne suka halaka, yayin da 16 suka samu raunuka. Ga dai abin da wasu shaidun gani da idanu suka shaida manema labarai.
Ina wajen ma
abin ya faru.
Na tsaya na ce wannan hanyar Gamborin ina ga kaman ba bude ta kai ba, ga mutane sun zo sun hada cinkoso kamun rufe baki. Wannan bombin ya tashi. Wata mota ce mai lamba 3 ko 49 ne ta taso daga hanyar Custom. Ta zo duka mata ne a ciki, mata guda 4 ne a ciki. Da direba shine namiji. Bombin ya tashi da wata mata kuma da goyo a bayanta. Sai akwai wani mutumi a gefe wanda ya taso dan Gamboro. Har yana bashi ruwa, nace ba za a baka ruwa ba, ka ja jikinka ka dawo dan ba mu san irin abin da yake jikinka ba. In ka koma gefe in ya so ya ama agaji. Akwai wata mata kuma na aje ta a gefen bishiya da wani namiji shi ma na aje shi a gefen bishiya. Nace ka tsaya. Sai aka dauko mu mutum daya daga gidan mai aka sa. Mutum 4 ne suka mutu, da 4 suka mutu an je an samu guda daya a can. shine haɗu na biyar.
Muna tsaye a nan wajen da ni da abokina Sani, to muna hira da abokanai na 'yan gamborun da za su tafi gamboru. Sai na giya ma Sani, kai taron jama'a wannan yayi yawa, mu yi gabatan mu je mu tsaya. Sai ce to Adamsi, sai muka yi sallama da sauran abokanan namu. Sai wani gob ya taso daga custom ya zo nan bakin garage. Gob din ya zo yana so ya faki ni, ya sa traffic light kawai, sai muka ji wani abu ya dum ya tashi, mu kuma sai muka kwanta. Da muka kwanta, bayan mun kwanta muka tashi, sai muka ga pieces din jama'a wanda suka mutu. Sai jariri guda ɗaya yana kuka a tsakiyar kwalta, mamansa tana gefe ta yi pieces. Sai nace Sani, mu je mu ɗauki wancan jariri din. Sai aka ce a kar ku je, akwai bom a jikin. Nace kai, ko da bom ma ni zan je ɗauki wannan jaririyar. Sai muka je muka ɗauki wannan jaririyar. To abokina ɗayan yana da ID card ɗin civilian GTF. Sai nace to Sani, tunda kana da ID card ɗin civilian GTF, ka rike wannan jaririn a hannunka. Sai na yi ma vice chairman namu Babo magana, akai ya buga ma overall waya, gashi abin da ya kasance a bakin garage.
Wasu mazauna birnin Maiduguri kenan ke bayyana abin da ya wakana tashin bom na yau, da ya sanadiyar mutuwar wasu mutane da kuma raunata wasu da aka ce zaga suna karɓar magunguna a asibiti. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda, ganin irin wannan lamarin da ya faru yau, me ya kamata jama'a su yi don sa ido a kan batun tsaro? Abinda muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kenan a shirinmu na anjima. A jihar Kaduna kuma wasu matasa sun yi arangama da 'yan mazhabar Shi'a, abinda ya sanadiyar hasarar rai kuma ma har an kai ga ƙona gidan shugaban 'yan Shi'a na jihar Kaduna. Ga Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani.
Kungiyar 'yan uwa mabiya mazhabar Shi'a a jihar Kaduna sun koka da kutsen da suka ce jami'an tsaro sun musu, da kuma cinnan waɗanda kungiyar ta ce ta daki mabiya wannan kungiya suka kuma ƙona gurin da ake wannan taro. Malam Abdulmumin Giwa, sakatare ne na ɓangaren yaɗa labaru a kungiyar 'yan uwa mabiya mazhabar Shi'a a jihar Kaduna.
Abin da ya faru shine cewa yau ne kaman kowane shekara, yanda muka saba, muke gabatar da taron abin nan muzahara na Ashura, bayan kwana goma da aka yi ana zaman makoki na tunawa da shahadar Imam Husaini jikan manzo alaihi salam. Bayan an kammala muzahara din nan tudun wada, sai jami'an tsaro suka je markas suka rika baibaye gurin da tear gas, wanda daga baya kuma suka zo da ainihin zauna gari banza in sara suka makamantan su, haka suka kona gurin. Kuma sa'ilin nan suka bi mutane suna sara, inda suka kashe mutum uku, suka jima mutane 'yan uwa da dama ciwo, suka ji musu raunuka.
Amma su jami'an tsaro suna magana sun zo ne su kwantar da tazoma biyu bayan labarin da suka samu na abin da ke faruwa.
To ai su suka samar da abin tun farko, su suka samar da abin.
Kamar yaya?
Yawwa, to menene na zuwa su sa tear gas bayan an riga an yi taro an watse?
Ba kwa tunanin kila magana sa tear gas ba ta da alaka da sabuwar dokar da Kaduna ta kawo na cewa an haramta muku tarurruka ba?
To ai an riga an yi kuma an watse. Sa'ilin nan kuma yanzu haka da nake maka magana, Fudiya Islamic School in harka din da take nan layin kosai, su da sai mutane da suke kashe-kashe da yanken-yanken sun je suna babballe ta, suna rusawa, suna sace kayan ginin gurin, suna tafi da su. Kuma 'yan sandan na sane ba su yi musu komai ba, wanda yake kamar yanda labarai ke yaduwa cewa an biya su ne, kuma da sanin 'yan sandan suke yi. Domin muna ganin cewa ita gwamnati ta dukufa ne akan neman ta hada mu fada da al'umma domin ta bata mana suna, wanda kuma ba za mu bari wannan ya faru ba insha Allah. Yanda suka kulle sharri nan, sharrin zai koma kansu insha Allah.
Sai dai farin dinar 'yan sandan jihar Kaduna ta ce har yanzu babu wani rahoton halakar koda mutum ɗaya tukuna, inda ta ce tuni ta shawo kan matsalar da ta biyo bayan taron na mabiya mazhabar Shi'a a garin na Kaduna. ASP Ali Usman shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kaduna.
Wa mu rahoto ya zo gare mu cewa ga al'ummar gari nan, musamman unguwa da suka fusata, sun je suna kokarin kona gidan shi shugaban na 'yan Shi'a na jihar Kaduna, wanda nan da nan kuma muka tura jami'anmu. To amma kafin a je, su waɗanda suka aikatar da wannan abu sun riga sun kammala. Kuma da zarar mun tabbatar in akwai rasa rayuka ko raunuka, za mu sanar da ku.
Dama dai gwamnatin jihar Kaduna ta ba da umarni da dokar cewa ta haramta dukkanin wani taro na mabiya wannan kungiya ta mabiya Shi'a a jihar Kaduna. sai dai kuma kamar inda ƴaƴan kungiyar suka saba duk ranar 10 ga wannan wata na Al-Muharram sukan taru dan gabatar da jawabai wanda sun yi wannan sun tashi kafin wannan abu ya faru. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara. A babban birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma ministan babban birnin ya ce daga yanzu za a damke duk wani direban da ya karya dokokin hanya a birnin a kuma kai shi asibitin mahaukata don a binciki lafiyar kwakwalwarsa kafin a dauki matakin da ya kamata. Ga rahoton Hassan Maina Kaina daga Abuja.
Duba da yadda karya dokokin hanya a nan Abuja babban birnin Najeriya ya tsananta, ministan birnin ya dau matakin cewar daga yanzu duk mai abin hawa da ya karya dokar hanya za a kama shi a kai shi asibitin mahaukata don a binciki lafiyar kwakwalwarsa. Na nemi ƙarin bayani daga mai magana da yawun ministan Abuja Malam Abubakar Sani.
Za a ga wannan wutan da ke bada hannu ya riga nuna danja, wato alama da ke nuna cewa mai tuka mota ya tsaya, amma sai ka ga mutum ya take wannan doka ya ruga a guto. Ganin haka shine mai girma minista na Abuja wato Malam Muhammad Musa Bello ya kaddamar da wani tsari wanda yake a jami'an tsaro suka tanadar da moto na daukar majinyata inda aka ajiye su a sashi-sashi na hanyoyi inda waɗannan wutan bada hannu ke aiki. A wannan mataki an kaddamar da shi ne don a sa ido kaga duk wani mai mota da ya karya wannan doka nan take za a damke shi. Idan aka damke shi za a dauke shi a cikin wannan mota wanda aka fi sani da ambulance a kai shi asibitin mahaukata inda yake za a gwada nauyin hankalin shi. Idan aka ga cewa yana tabo hankali to shikenan sai a yi mishi jinya, kuma da tabo hankali to gabaki ɗaya dai shi zai dauki nauyin duk wani gwaje-gwaje da za a yi mishi da kuma jiyan da za a yi mishi sannan ya tara na laifin da ya aikata.
To koyaya direbobi suka karbi wannan kuduri na ministan Abuja? Comrade Suleiman Adamu Danzaki shine coordinator ma'aikatan sufuri a Najeriya.
In za a yi, in dai za a sha fara daga manya babban ba za mu ki ba, duk abin da zai rage hatsari a cikin haka ga shi a take mu ba na kungiyarmu. Ai mun kama magana ne akan kiyayewa tukuna, sannan kuma sai muka kawo haɗa kai, safety and unity. Don haka wannan ba wani abin da za mu ce mun ki bane, amma ba ma so ne ya zama na kuma an kai kintiro mu wani hanyar kuɗi kawai a kama direban mu haya.
Malam Shuaibu Mungadi kwararre ne kan sha'anin birnin tarayya.
A birane na Najeriya a halin yanzu yana da wahala a sami garin da yake fama da rashin da'a na matuƙa mota irin garin Abuja. Don a nan ne kawai za ka ga wato kusan ya zama kowa yanda yake so haka yake tuni. Ba zancen doka, ma'aikatan ma na doka tuki, a gabansu ma ake karya dokar. Ba mamaki idan wannan abun ya dami minista kuma ya nemi a dauki mataki domin a dakatar da yin haka.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da waɗanda suka jima Amurka ko kuma wata ƙasa daban da ba nasa ba domin neman abin zaman gari. Yau shirin yake cibis ne da wani mazauni birnin Boston a jihar Massachusetts da ke nan Amurka. Bari mu babbakon namu ya bayyana sunansa da kansa.
Assalamu alaikum masu saurare, sunana Alhaji Garba Suleiman Krako Samunaka, a nan birnin Boston, Massachusetts a Amurka.
Alhaji Garba, tun yaushe aka zo Amurka ne?
Na zo Amurka tun 1994.
Tun daga wannan lokaci kawo yanzu mai ainihin Alhaji Garba ya shigo yi?
To abin da ya kawo ni gwamnatin tarayya ne ta turo ni musamman domin in zo da 'yan wasan kwallon Super Eagles lokacin da za a yi 1994 World Cup. Ina ɗaya daga cikin wanda suka zo a cikin officials ɗin 'yan wasanni da za su taimaka musu wajen ɓangaren lafiya. Da na zo a lokacin sai Allah Ubangiji da ikonsa ya sa na samu makaranta don faɗa da ilimi na a wajen ɓangaren jinya, wato nasu a ɗaya daga cikin universities ɗin da ke nan.
Daga nan kenan
daga zuwa da ƴan wasan kenan Allah bai kaddara ka koma ba
haka
to tun daga wannan lokacin me Alhaji Garba yake yi kawo yanzu
to a wannan lokacin nayi abubuwa da dama wanda yake nayi noma nayi ayyuka wanda yake a nan kasan ana cewa karkashin tebur wato abin da suke nufi da karkashin tebur wato
bayan aikin ingozomancin da kake yi ko ko shi ka aje shi gefe ne
a wajen aikin nasu ba a yi babbali ba
to ya kai kuma ka hada aikin nomanci ko duka biyu kake hadawa
bambare ba har yanzu nan ba mahaukata nake ba magani
mahaukata kuwa
suke shaye wanda suke shaye wanda suka zautatu so shine mu anan ana ce musu mentally disabled ko mentally retarded haka
kyauta ake ba su maganin ko kuwa karkashin wata to ku na kuke kai na kake samu maganin
a daman gwamnati ke badawa likitocin psychiatric idan suka bada to daman suna da gidajensu gida-gida ake zuwa a ba su maganin su ba kaman nunan a gida a Afirka bane ko a Najeriya ko a kasashenmu na Afirka yadda yake za ka ga sai 'yan uwa su ɗauki wanda ya ɗan zautatu a kai shi ko kuma a kwantar da shi a asibiti wannan akwai guri na musamman da ake tara su bayan haka kuma akwai gidaje da aka kama musu agani kayan kaga gidajen ba za ka ce gidan mahaukaci ba ne
to ka ce gwamnati ne ke ba da maganin kana ma gwamnati aiki kenan
kwarai da gaske
gwamnatin jihar
Massachusetts
to kana aikin gwamnati kana haɗawa da noma kenan yadda ka ce
kwarai da gaske amma noman na ɗan dakata da shi
wane ne noma kuma me yasa ka dakata?
Eh wato abin da yasa na dakata da noman wato ko ina ka san akwai ƴan mahasada wurin da nake noma wannan ni dai gonan nan ba kawo ba ce ba kuma sai na yi ba ba na aka yi aro noma suka ga irin abin alherin da nake samu a gurin sai suka ce to a rabawa jama'a kowa a rarraba a bashi to bayan na yi wurin shekara uku ina noma gurin na gyara gurin bayan na gyara kuma gwamnati su suke bani tallafin in noma a gurin su abin da don aikin ban ruwa da shi da aikin wani duk gwamnati ta bani har na samu lamba na yabo daga gwamnan Massachusetts a lokacin da aka zo aka ga gonar wato abubuwan da na shuka wanda ya ba su sha'awa a layyaho tattasai a tarugu da yalo irin namu na gida to sai ya kasance ni kaina ban san cewa ashe a gida kabilunmu suna amfani da ganyen yalo ba wanda ake ce mishi yalon bello suna ce mishi anhara da yamurance anhara ne ko something like that to a ganyen kawai za ka iya samun dala 10,015 ganyen kawai ganyen yalon bello to da sai na samu na alheri fa sai suka ce ai wannan wurare gonan nan sai dai a raba ta
suwa suka ce haka na
su Amerikawa da suka ga da ake tururuwa mutanen Afirka ƴan Ghana ƴan Senegal ƴan duk da ƴan Afirka suka zo kawai nan a saboda alheri in sun ga intimidation da nake yi sai suka ce sai a raba amma ba kowa aka raba don take ce ma masu sauraron mu labari ba wanda ya zo gonan nan yana yin noman nan ba wanda ya zo yana yi haka wurin ya lalace a wannan shekara ni kuma
to me gwamnati ta ce ko kuma me ta yi da ta ga haka
ban ji ba
me gwamnati ta ce ko kuma me ta yi da ta ga haka ya faru
ba abin da zan yi
gwamnati na ce gwamnati
to ai ka san anan idan jama'a suka kai kuka cewa wannan su ma suna da yanci suna da haƙƙin a ba su to dole a ba su aka kuma ba su to ba abin da suka yi daga baya ai sun neme ni zo in
kash ga Alhaji Garba ya koro bayani kuma lokaci ya ce mana mu dakata haka na masu ware a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin shin Alhaji Garba ya ci gaba da noman ko kuwa yanzu amadin bakon namu Alhaji Garba Krako Sami Naka da Julie Gresham wadda daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
A gaida Ladan Ibrahim Ayawa, agogon mu a nan birnin Washington yana cewa karfe 11:25 yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon farko ya fito daga Haruna Boda in Kabo a jihar Jigawa. Yace Allah ya sa matakallin shugaba Buhari ke dauka don farfado tattalin arzikin Najeriya, kwalliya ta biya kudin sabulu. Muna yi masa fatan alheri. Ta da wani bom da wasu ƴan ta'adda suka yi a tashar mota ta Muna dake garin Maiduguri, abin takaici ne da jimami da fatan jami'an tsaro za su ƙara ƙaimi sosai wajen dakile duk wasu ƴan ta'adda dake barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a. Daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban muryar jama'a. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka, don Allah ku ba ni dama na mika sakon ta'aziyya ta ga daukacin al'ummar jihar Borno sakamakon har-haren bom da aka kai musu. Muna addu'a Allah ya jikan duk wanda ya rasa ransa ko kuma ya jikata sakamakon wannan tashin bom. Daga Sa'idu Abdullahi Dama Turu da Prince Yawu a Dambil Kacuwa. Sai sako na gaba wanda ya to daga Bashir Kansila mai tukunya bakin kasuwa Dirin Daji jihar Kebbi da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Alhaji Garo mai yan kunni shi ma a Rijau jihar Naija. Suka ce gaskiya wannan abin tur da Allah wadai ne akan gyara dokar daidaita jinsin maza da mata da ƴan majalisar dokokin Najeriya ke shirin amincewa da dokar, wadda ta kunshi daidaita sha'anin rabon gado tsakanin maza da mata, domin Allah madaukakin sarki zai halicce mu ya bambanta jinsin namiji da mace. Don haka muna kira ga kungiyoyin musulmai a Najeriya su gaggauta dakatar da wannan doka da ƴan majalisar dokokin Najeriya ke shirin fitowa da ita. Sai sako na gaba da ya fito daga Shehu Adamu Rijau, yace to wai menene abin cece ku ce alƙalan nan fa da aka kama ake zargi ƴan ƙasa ne kamar kowa, kuma babu wani ɗan ƙasa da ya fi ƙarfin doka. Saboda haka matuƙar zargin da ake musu ya tabbata, to a gaggauta hukunta su. Ai da ma ɗaurowa take yi a ɗaure mai ɗaurewa. Haƙiƙa al'ummar musulman Najeriya muna goyon bayan matakin da wasu malamai suka ɗauka na ƙin amincewa da samun daidaito tsakanin maza da mata wajen rabon gado, domin lamarin rabon gado wannan hukunci ne daga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda yi da kansa a cikin Alkur'ani mai tsarki. Saboda haka ba wanda ka iya walwalar nan. Saboda haka san ba ma goyon bayan wannan. Sai sako na gaba kuma na ƙarshe daga Hamza Galadima birnin Kebbi da Sani mai langilange ya wuri da Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma, suka ce zuwa ga sashen Hausa na muryar Amurka tabbas rikita-rikitan da ta auku tsakanin jami'an 'yan sandan jihar Katsina da 'yan Shi'a, wadda har ya kai ga hasaran rayuka, wani babban abin takaici ne da fatan Allah ya ba mu zaman lafiya. Amin summa amin. Daga Bala Muhammad Damban jihar Bauchi da Malam Rulwani Sa'idu Gayari. To a ci gaba da aiko da takardu, mu kuma za mu ci gaba da karantawa.
To kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya.
A takaice, a Najeriya an damƙe wasu alƙalan kotun ƙoli da na manyan kotuna bisa zargin cin hanci da rashawa da kuma saɓa ma ƙa'idar aiki. Ɗan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya ce gwaddama da wasu manyan 'yan jam'iyyarsa ta Republican suka daina goyon bayansa. Yau Laraba, Papa Roma Francis ya yi kiran da a kawo ƙarshen zubar da jini a Siriya ba tare da ɓata lokaci ba. Lauyoyin Sala Abdulsalam, babban wanda ake zargi a mummunan harin ta'addancin nan da aka kai a birnin Paris bara, sun ce daga yanzu sun daina kare shi saboda ya ƙi ansa tambayoyi game da rawar da ake zargin ya taka a harin.
Masu sauraro, a nan kuma za mu dasa aya, sai can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna yi wa 'yan uwa da abokan arzikin Shaban Agaye Alhaji Sani Muhammadu ta'aziyyar rasuwa, wato rasuwarsa cikin satin da ya gabata a garin Agaye, jihar Neja. Allah ya ji ƙanshi, mu kuma ya kyautata namu ƙarshen, amin. A madadin ka Almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, da injiniya mu Mr. Aidan Otuku. Maryam Dauda ke cewa sai an ji manku, yanzu kuma ga Usman da Maryam da shirin Yau da Gobe.